sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu, ƴan Najar ke halartar rumfunan zabe domin kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya hada tsohon shugaban kasa Muhammad Usman na jam'iyyar Adalar Canji ta ƴan Hamayya da tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. A yayin gudanar da yakin neman zabe kowanne daga cikin ƴan takarar biyu yayi kirarin lashe zaben da zai fayyace wanda zai gaji shugaba Isu Muhammadu bayan da ya shafe shekara 10 akan karagar mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma yayi koma da karin bayani.
Kimanin 'yan Niger miliyan 7,446 da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaɓen mutumin da zai shugabanci ƙasar ta Niger a tsawon shekaru 5 masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da ɗan takarar 'yan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Ruhunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar, waɗanda kuma ke buɗe ƙofofinsu a ƙarfe 8 na safe, sulfe a ƙarfe 7 na yamma a agogon Nijar da Najeriya. An da ya gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi, abinda ke fayyace yadda ɓangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci. Bayan zagaya yankuna 8 na ƙasar ta Nijar, ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji ta ƴan Hamayya Muhammad Usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa. To sai dai shi ma dan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad yayi ikilalin doke abokin karawarsa a wannan zabe a bisa la'akari da yadda yake samun goyen baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko. An ji shi
ba ku shakka muna bisa hanyar nasara, shine kuma yasa ko ina in ku shiga shurare su suna zancen fitina mai fitina kun sanda baya nasara. Za mu kasa su rana 21 na wannan wata. Oh, jamna lafiya. Allah ya kuma ya bayar da ba. Ya hito mu gane shi ranna. Za mu kasa su cikin guri'u. Saba. Babu sata. Babu toge. Karkashi kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi.
Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen ƙasar ta Niger ne ke shirin zagaye sassan ƙasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi, yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Sannan ta gargadi 'yan kasar ta Nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu. Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya, masani ne da ya karanci ilimin kididdiga, ya kuma shugabanci kasar ta Nijar daga 1998 zuwa 1996, yayin da Bazoum Mohamed mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. Sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje, a baya-bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru 3 kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021. A zagayen farko na ranar 27 ga watan Disamba, Bazoum Mohamed ya zo na ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata, inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai Muhammad Usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka. Dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a can birnin Kwanni kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ta bakin kaɗan daga cikin mazauna jihar dangane da fatansu game da wannan zaɓe na yau.
A ni sunana Mamman Sani Gado, ina fatan wanga zaɓe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaɓa mana shugaba na gari mai tausayin talaka.
Sunana dai Hamma Idrisa, ina fata Allah ya ba mu shugaba na gari. Ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran gadar muke ciki kwantara wajen shekara 19 da kwantara. Muna fata mu samu president wanda zai shaye muna waye, fata na kenan.
Jami'an Norman Abdurrahman Saini. To abin fata wata na guda ne, Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali.
To mu dai fatan mu dai Allah ya sa ai zaben ga lahiya kare lahiya.
Wasu 'yan Nijar kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da zaben na yau.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole, wanda shirin a yau yana nan kasuwar 'yan doya ta garin Tagina a yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Niger Nigeria. A kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da sarkin 'yan doya. Ranka yadda sunanka?
Ni sunan Ayuba Auta, sarkin doya na garin Tagina.
To a sarkin 'yan doya, wani bayani za ka yi mana game da matsayin doya yanzu, kasance war idan an duba jihar Neja mana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka yi fice wajen samar da doya, yanzu ya matsayin doya take?
An samu cin gaba sosai a cikin kasuwannin mu. Mun samu karin bayani, mun samu cin gaba sosai don daraja doya ta yi daraja, kuma masaya akwai masaya. Mun samu cin gaba kwarai da gaske.
Yanzu kaman wannan tarin doyan da nake gani a gabana, kaman nawa ake sayar da shi yanzu?
Wannan doya za ta kai kimanin 40,000.
Na'am, kaman kwaya nawa ne anan?
Kwaya 100 ne.
Kwaya 100, wato kwariya kenan.
Kwariyan doya kenan.
Na'am, 40,000.
Na'am.
To kafin wannan lokacin zuwa 'yan kwanakin baya da suka wuce, nawa ake sayar da kaman wannan kwariya din?
To kwanan baya ana samu ta kaman 30,000 ko 30,000 ba wani abu.
Na'am.
Yanzu an samu cin gaba sosai kwarai da gaske.
Na'am. To me yasa ta ƙara kuɗi?
Don samun cin gaba da muka samu. An samu masaya sun shigo kasuwa, an samu ƙarin cin gaba, domin an samu cin gaban kasa.
Na'am. To yanzu muna kakar doya ne koko wani yanayi muke yanzu?
Yanzu muna cikin kakar doya ne.
Amma yanzu kai ne sarkin 'yan doyan nan, kaman wani bayani za ka yi mana game da ita doyar kanta, wani yanayi take?
Doya tana da yanayin da muke ganinta za ta yi daraja kwarai da gaske.
Bayan darajan yanzu, ai da ba a sayan masu fita da ita zuwa wasu wurare, yanzu ana samu?
Yanzu ana samu sosai, har kasan waje ana zuwa da doya.
Na'am. Kuma daga nan Tagina ake
saya? Daga nan Tagina ake saya.
Na'am.
Saboda haka mun samu kwarai da gaske, mun samu karin abin ga samun haske sosai da cin gaba kuwa.
Na'am.
Mun gode sosai, kasan mu ta samu cin gaba, domin an samu masaya sun shigo, kuma an samu masu isa fita da ita a kai ta wani kasa kamar Lagos, san Sokoto da Abuja ana zuwa da ita.
Na'am.
Kuma ana samu cin gaba.
Na'am. To bayan mun gama da magana da sarkin 'yan doya na nan kasuwar Tagina, na samu shugaban dillalai, wato masu shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa ko? Ranka yadda sunanka?
Sunana Abubakar Bako, Tagina.
Na'am, Abubakar Bako ta Gina. To wani bayani zaka yi mana ta bangaren kukudin lalayi? Akwai wani haske da zaka kara game da farashi ko cinikin da ake yanzu?
To mu a matsayin mu na dillalai mu masu sasantawa ne. Wanda yake mukan shiga tsakanin mai kaya da mai saye. Mu tabbatar da cewa mai saye ya dan samu rangwame yanda in yaje shi ma ya dan samu yanda zai dawo. Kuma ta wannan muna samun ci gaba sosai.
Amma wani lokaci dillalai ku ana dan korafi dan ana ga kaman kuna hana ruwa gudu wajen ciniki. Me zaka ce?
Mu dillalai ba mu hana ruwa gudu domin menene? Dillali duk yanda ya kai in ya koma wajen mai saye mai kaya zai ga laihin shi. In ya dawo wajen mai kaya mai saye zai ga laihin shi dai yana tsakiya ne. Yana kokarin ya ga ya sasanta. Yanda za a samu
kamar manyan masu saye na sari su ne kuke shiga tsakani
kenan. Yanzu kamar ɗan ashafa shi ne muke shiga tsakanin su da mai gona.
Menene ɗan ashafa kenan?
Ɗan ashafa kamar wanda yake idan mai gona ya ɗauko shi zai saye hannun shi, sannan shi kuma falke zai saye hannun wannan da ya saya hannunmu, hawa biyu ne.
To ba dama mutum ya je kai tsaye gona ya saye koko dole sai kun shiga tsakanin nan?
Abinda ya sa ba halin mutum ya je gona saboda wani bi idan ka ce za ka yi ciniki da mai gona kana iya samun riski ka sai kayan da yake na sata ne.
Kamar doyon ana samun na sata?
Ana samun na sata.
Kamar menene babban matsalar ku?
Yanzu matsalarmu gaskiya kasuwan ga mun samu ci gaba. Mun samu baki ta bangare ta sashen Sokoto, Kebbi, Jigawa, Suleja, Lagos, Jukade, Masayanju suna nan. To wanda yake yanzu matsalan babban abin da ke damunmu ba mu da runhuna. Muna neman gwamnati ta taimaka mana da taimana runhuna.
Ga yanayin cikin rana muke goni, amma wannan shagunan duk ba na gwamnati bane.
Shagunan nan ba na gwamnati bane.
Amma na ga ana tara doya ga ya can tari na gani.
Wace muna cin albarkaci ne na mai wannan wurin asibiti ne. To shine ya dasa wannan itacen, shi yasa muka tambaye shi yace ba matsala mu ci gaba da arziki.
Wa kai sai ka zo yi? To mallam sunanka?
Sunana Alhaji Abubakar.
Na'am, ka zo sayan doya ne? Ka riga ka sayi ko za ka sayi?
Na saya kuma ina ne ina saya.
To kaman kai sari kake ka tafi wata kasa da shi ko?
Eh nake ina zuwa wata jiha da shi.
Na'am, ina kake zuwa da shi?
Ina zuwa Lagos.
Kai da kanka kake tafiya?
Tafiya ne nake tafiya.
Na'am. To yanzu ya kuke sayi yanzu? A farashin wurin ku akwai sauki koko dai akwai bukata dan ƙara saukowa?
Farashi gaskiya yanzu ya karu bisa ga kwanaki.
Na'am.
Don yanzu farashin doya ya karu. Ka san ita duk kasuwar da ake yi ta duniya yanzu idan aka ce maka lokacin wata ya kai biyan albashi to zaka ga kaya suna hauhawa ko wani iri ne saboda haka shi saduwa ta kara farashi amma kwanaki ta samu dan ragewa kuɗi amma yanzu kuma ta tashi ta daga
hawa kamar kai kwariya nawa ka sayi yanzu
to ni kamar ni yanzu misali ina iya sayan kwariya 30 ko 40 take a sai mu hada mu yi mota
kamar wannan ta gaba na kai ka sayi koko
ba ni na sayi ta ba ga wanda ya sayi ta amma ina sa ran za ta kai 40,000 ko 50
yanzu kai kamar nawa ne kake ganin saukin kwariya a wurinka da kuma tsadarta
to yanzu wannan saukin ta yanzu dai a same ta 40,000 amma ga kwanaki za mu same ta 25,000
kenan kuna fita kenan ku
in Allah ya so ya da muna hita wata sa'a kuma ba mu hita abin sa'a ne
mu wage tura mu
ku menene matsalar ku ku masu sayan doyon nan ku tafi da ita wani wuri ku saya
mu yanzu abin da ya zama matsala gare mu musamman hanyoyi mun kan samu matsala a hanya ga mota ko ta lalace a yi kwanaki a hanya ba kai ba mu abin da yahi adaba muke nan sannan kuma ka san mu yan kasuwa muna neman gwamnati ta sa muna hannu dangane da sha'anin kasuwanci inda muke sa kayan mu runhuna don ita doya ba ta son rana tana so a samu wuri inda take jin sanyi take dan jin la'ima la'ima ba abin da ke ta yawwa zahi ba zai lalata ta ba to koda za ta yi wata ne wurin insha Allah
kai ma mai ciniki ne to yi mun magana a takaice sunanka
sunana Yahaya Yaron Mallam
na'am ka zo sayan doya
ina zo sayan doya ne
wata kasa yanzu nuna mu
din tana can haka
tano kasai
na sai kwariya 3 na 30,000 da na 70,000 da ta 45,000
to amma me yasa farashin ya bambanta kuma duk kwariya ne
zai bambanta saboda wata kwariyan babba ne ba wata kuma karama ce akwai ta 150,000 ma akwai ta 120,000 ma yawa saboda haka kaji dalilin bambanci to babban makasudi yanzu ni zan kara neman taimako daga gwamnati muna fatan wannan kasuwa ta mu ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri wanda za a yi mana kasuwa wurin da kasuwancinmu zai fili so sabili da doya da ake sayarwa nan rafi local government duk inda ka sani ko bai ji ba ta fi mu doya ba amma bamu da kasuwa a nan ta gina. Muna roƙon gwamnati ta neman mana guri ta kuma bamu dama da za a shirya kasuwa a ci gaba da kasuwanci a nan ta gina kamar yadda ake yi a ko'ina.
Me ya sunanki?
Umma.
Umma. Kin zo sayan doya ne? Na'am, kamar wacce zake sayi yanzu?
Zan ci.
Wannan bage-bagen to nawa kika saya ba su sayar ba?
To 800 ne saye. Ba su sayar ba.
Suka ce miki sai nawa?
Suka ce mun she 1,000.
Da kuma ke 1,000 ya muke yawa ke?
Ban da 1,000.
Yanzu me kike so sai miki yanzu?
A su raga mu, su raga ban wuce.
Kai ina waye yace zai sai, waye mai sai da wanka? Malam, sunanka?
Musa Kabitu.
To kai ta sai 800 ya baka sai da mata ba?
Ni na ce ta kara, ni ma a kai na wurin tahi haka din.
Na'am, kai ma ka sara ne zaka sai?
Eh, ni ma zan samu wani abu.
Na'am, yanzu kamar nawa kake ganin zaka sai da mata?
Ni na ce ta bani 1,000, ita ta ce kuma ya mata yawa.
Na'am. Ya mata yawa.
Yanzu
kamar in ta dan kara zaka bari?
In ta kara zan saida mata.
Dole he 1,000 dai.
In ta kara zan saida mata.
Na'am.
In ta ban 900 zan saida mata.
Na'am. Kai kin ji ya ce in kin dan kara kamar 900 zai saida. Baki saya 900 din.
Kai ba mun aka nan mana. Ka taimaka.
Na'am. To muna fata dai Allah ya santa ku. To daga bisani dai bayan korafin da muka samu daga jama'a musamman su yan kasuwar doya na bukatar rumfa a wannan kasuwa, fatuwa ta zo daidai da zama domin kicikusu muka yi karo da wani daga cikin shugabanni a ita wannan karamar hukuma. Da farko suna da kuma matsayi a karamar hukumar rashi.
Surana Ibrahim Salisu, ni ne kansila da nake representing nan ta Gina Ward a karamar hukumar Rafita Local Government.
Na'am, yanzu gashi mun yi karo da kai a kasuwar doya kuma cikin korafin su yan kasuwa sun nuna suna bukatar rumfa. Me zaka ce game da wannan korafi?
Wannan korafi insha Allah muna kokari da zaran abubuwa su zama daidai insha Allah za mu yi wannan ayyuka.
Jama'a kada a shahafa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Fada John Bakeni, ni fada ne da ke aiki a lardin Maiduguri, ina kuma aiki a jami'a ta Maiduguri. To, ina so yin kira ga babban murya musamman ga 'yan kasa duka, da musulmai da Krista, musamman mu malaman addini, bisa ga yanayin da kasar mu ta samu kanta a ciki, yadda abubuwa suka tabarbare. To, sau da yawa muka nuna yatsu, ana gunaguni akan zagi shugabanni. Amma fiye da komai ina so inda zai yiwu kuma ya dace mu juyo gun Ubangiji Allah mu nemi fuskarsa, domin ba abin da ya fi karfin Ubangiji Allah. Wayansu abubuwan nan ba za mu iya mu magance su mu da kanmu ba, amma da taimakon Ubangiji Allah za mu yi nasara. Saboda haka ina kira da babban murya musamman ga mu shugabannin addini da fastoci da limamai. Ya dace ya kuma kamata mu dukuba mu yi jagoranci na sahihi mu kuma dage munace da adda, domin Ubangiji Allah ya kawas mana da matsaloli da kuma abubuwa da muna fuskanta. Amma fiye da komai, domin ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su iya su jagorance mu a hanya da ta dace, inda za mu samu kwanciyar hankali, salama da kuma walwala, yadda kuma dukkan 'yan kasa za su iya su idar da ayyukansu ba tsoro ba firgita. Bari Ubangiji Allah ya tabbatar mana da wannan fata da kuma addu'a. Amin.
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wanda ni Hawwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau za mu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma
juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita, shin akwai wani mashirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu?
To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta fadi. Manoma sun san abin da nake nufi. Kafin damina ta fadi, mutum zai je ya gyara gonar shi, ya share kaya, ya cire duk tushiyar da ba a bukata, a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba. Idan an samu gatan wani lokaci, hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka. A wanda yi wannan, zaka ga insha Allah tare da addu'a, idan aka samu damina mai kyau, yabanyar shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauke wadannan matakai ba na gyara gonar shi. To haka kuma ga samun juna biyu, ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewar za a iya samun juna biyu, to akwai matakan da ya kamata a dauka. Wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan, ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari bane. Akan duba tarihin lafiyar ta, ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu, ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala, ko kuma za su iya shafar jariri idan an samu juna biyu. Za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci, saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka, to haka abinci mai gina jiki yake da amfani. Akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci, misali ko a rage sha. A wasu al'adu za ka ga misali mata suna shan taba, suna shan giya, ko kuma suna cin goro, ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu. Waɗannan sinadarai an tabbatar da cewar suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala, ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari, ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya. To idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa na cewar ya da buƙatar a rabu da shi. Kamar abin da ya shafi nauyi, akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza, za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci, yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake buƙata kafin samun juna biyu. Akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya yi musu yawa, wanda idan nauyin ya yi musu yawa yana da matsaloli da dama, yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun, ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar, ko kuma ta shafi jariran, ko kuma ta shafi duka biyun. Kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata ne da za ta rage nauyi, da kuma irin abinci cikan da ya kamata ta rage. Akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna, abin da a turance wasu ke kira supplement. To supplement nan a cikinsu akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri, misali kamar irin su sinadaran vitamin A da D da E da K, idan suka yi yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu. Sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn, kamar misali sinadaran da ake cewa folic acid. Kamar shi folic acid nan, wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi, yadda mafi yawancin al'ummarsu dai za su iya samun isasshe, ko maza ko mata, kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe. Inda babu irin waɗannan matakai kamar irin ƙasashenmu, to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta, wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala, musamman matsala da ta shafi laka. Saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa,
musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta, kowane irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta dauki ciki a lokacin, ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki.
To akwai cututtuka da dama, misali waɗanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa, akwai cutar da ake cewa rubella. To kaga kamar ita rubella din nan mutum zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya dan ji dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu tada hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewar zai iya kawo matsala sosai ko dai ta barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wanda take da hawan jini na tsawon lokaci da bukatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan ya tsanani yana iya shafar shi kanshi jariri kamar wanda take da ciwon suga da bukatar a tabbatar cewa sugar nan an samu daidaito na dan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugar nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na daya yana iya hana ta ta samu juna biyun ko kuma ta samu juna biyun amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai wanda ana iya gado wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abin da ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun ɗa mai wannan cuta saboda haka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai akan su kafin samun juna biyu
to likita kai bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana bukata wanda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki kai ba da misali da wasu kasashen masu kan sashi a flower na yin biredi dan da ya kasance kowa yana samun wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki
sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan yayi yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba
to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri
to abin da yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu
menene muhimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa
muhimmancin shirin nan kamar muhimmancin kwatancin da nayi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah
to likita kaman wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu
matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan coffee da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro daya da matsalan nan sai ga ya canza rayuwar gaba daya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalan nan talaka sai kaga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaron nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha
a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar
to zaki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin diggaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana buƙatar jinin ta ya dan yi sama to za a ba ta ta magunguna na ƙarin jini, kuma za a bata shawarar ta ci gaba da shi wannan sinadari, saboda ka sinadari ne da ake amfani da shi koda bayan haihuwar.
Ta masha Allah, masu sauraron mu, da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka kasance da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye dake Abuja. To a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, sai kuma likita da muka kasance tare da shi, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da Hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan.